Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duk a Niger din a can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai sauraro
sai kuma ni Usman Ahmad
A yau talata uku ga watan Afrilun shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda zamu ci gaba da magana game da rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno
inda an ba a manta ba mun tsaya ne a inda Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka ya koro jawabin yadda ya kamata a bullo wa lamarin a cikin kuma shirin da ya gabata din commissioner shi kuma na jihar Borno ya ce ba rufewa fa za a yi dindindin ba amma dai lokacin ya mana halin sa saboda haka za a jiyar da hirar tamu za ta karkare akan lamarin
duka duwa ko anan salin ko a Florida da ya faru a in watan da ya wuce ai an rufe makarantar amma kuma rufewar da aka yi na wannan lokaci ne kadan ba wai rufewa ne na dindindin ba saboda wato ai kikkiawan bincike in ka duba yaran nan da nake magana yan bana bakwai da suka dauki nauyin gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo ko wato kwariya gaba daya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da sake hadda shugaban kasa da makarabansa kowa ya zamana ya shigo cikin wannan al'amari
Zamu karanto ƙarin sakonnin ku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da Instagram a makon jiya ku dai kawai ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa
to Hafsat bari mu fara da sakonnin inda muka tambaye su cewa menene ra'ayinku game da yadda ake yunkurin rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya biyu bayan sace ɗan matan dabci wanda kuma yanzu haka muna tare da sakonnin naku za kuma mu karanto bismillah
To sakon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadija Albani yace ba yadda kaso ba dai to amma tun da gudun matsala ake ba komai wata ran sai labari
Sai Shehu Adamu Rijau yace ya kamata ne a mayar da makarantun yankin na Arewa maso gabas na Jeka Kadawo sannan a jibge jami'an tsaro a ciki da wajen makarantun domin idan aka rufe su ilimin yankin zai tawaya wanda kuma hakan ya zama barazana ga yankin gaba daya
Sai Ahmad Sale na fada yace hakika yin hakan bai da wani amfani kamata ai gwamnati ta karfafa matakan tsaro domin kare makarantun da suke fama da barazanar yan ta'adda
To sai kuma Aminu Kano mai da garko yace hakika rufe makarantun kwana da za a yi da zummar kawo karshen sace-sacen yan mata da ke faruwa a Arewa maso gabashin Najeriya yayi daidai fatan mu Allah ya kawo mana karshen duk wani mai yin barna a bayan kasa
Sai ta ma Muhammad yace hakan yana da kyau zaman lafiya yafi komai dadi
To yake yace sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garko ita kuma tace rufe makarantun kwana a kasar mu Najeriya tamkar jakushe ilimin al'umma ne ya kamata a sake tunani
Sai Zahraddin Ubandawa ki yace ai komai sai da zaman lafiya ake yin shi
ya fi zama dan sarki dama ba hushe yace to sai kuma Shaibu Umar yace na goyi bayan haka tara yan mata wuri daya hatsari ne yanzu a Arewa maso gabashin kasar nan
Sai Baba Gana Mukhtar yace assalam a gaskiya ni ma ra'ayina shine yana da kyau kowa ya koma ga Allah kawai shine mafuda
Sai kuma Lawal Bashir Emirate yace ni dai shawara ta kada a rufe makarantun kwana a kai jami'an tsaro ne kawai a kowace makaranta shine kawai mafita
To sai kuma Timothy Collins yace saboda director din film din ba zai karasa season na gaba ba
To wannan Hausa tashi fi
Ba mu gane shi ba
To sai kuma Alhaji Aliyu Aminu yace yayi kyau saboda kada Buhari ya kara menene ko kwashe ko menene to ban gane shi ma sakon sa ba
To sai Salisu Ibrahim London Uba yace to Allah ya kawo mana mafita amin hakan yayi daidai
to sai Yusuf Muhammad yace eh mana goyen muna goyen bayan haka indai za a kawo karshen sace ɗan matan makarantun arewa
Sai Abdullahi Sani yace idan an rufe ko wato ko da burin su ya cika kenan bai kamata ba muna roƙon Baba Buhari dai ayi wani abu akai
eh to sai mu je ga Sama'ila Ahmad yace to Allah ya kiyaye gaba
to sai kuma Muhammad Maitala yace tunda hukumomin ba za su iya kare su ba kulle sun yafi alkhairi
Nasir Mustafa yace tunda babu tsaro gwara a rufe su
Shi kuma Al-Bashir Bashir yace VOA Hausa ra'ayina na dangane da rufe makarantun mata na Najeriya ba hujja bane. Ra'ayina anan shine gwamnati ta dauki kwakkwaran mataki akan kowace makaranta.
Sai kuma Al-Mustafa Khan yace wannan shi yake nuna cewa lamarin tsaro a Najeriya ya tattara
yana tattara da
kalubale haka.
So sai Mahmud Hamza Maidoki yace ba ma goyen baya domin yin haka yunkurin dakutar da ilimi ne a yankin Arewa.
To sai kuma El Muazzam Ibrahim Wudili Wudili ne ko Wudila to Allah ta fara da yace wannan dai ya nuna ba su ya kamata a ba su kariya ne kuma kariyar ta gagara.
To sai Abdullahi Muhammad Bakali yace a gani na wannan ya kamata shine ya fi komai.
To Sani dan Danja yace haki shi yafi kyau haka shi yafi kyau
sai Usman ɗan Ibrahim yace a'a ba mafita bace wannan ya kamata gwamnati ta yi wa wannan matsalar diran mikiya ta saka matakan tsaro ba na ba dare ba rana a wannan makarantu yara su ci gaba da karatun su
to sai Usman M Ibrahim yace idan kuma gwamnati ta kuskura ta rufe waɗannan makarantun to ta nuna gajiyawa wajen samarwa talaka abin dogaro da kai don haka mu ma talakawa za mu nuna gajiya wajen sake zabarta
to sai Yunusa Tanko yace kai to ilimin makarantar boko a arewa maso gabashin Najeriya zai samu koma baya idan aka dauki matakin rufe makarantun kwana wannan bana goyen bayan haka
to sakon karshe kenan da zamu iya karantowa sai kuma in Allah ya kai mu
domin jin yadda ya kamata lamarin ya kasance bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da Farfisa Yusuf Al-Hassan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Haji Usman da sauran ƴan uwa.
To barka da warhaka Professor.
Yawwa, barka ka dai.
Yawwa, to makon da ya gabata mun tsaya muna magana akan yadda ake magana cewa za a rufe wasu makarantun kwana musamman a Borno wuraren can arewa dai maso gabashin Najeriya.
Maso gabas.
Yawwa, wanda kuma muka faro magana akan har da misalai da ka fara sa mana akan yadda nan ma kaga ana fama da matsalar rashin tsaro a makarantu amma wani mataki suke shirin dauka mu kuma can wanne muke shirin dauka wacce ce hanyar da za ta bulle da mu to shine inda muke son mu dasa wannan
to a gani na wato a duk lokacin da aka sami irin wannan wato hargitsi na rashin tsaro in ka duba ko anan misalin ko a Florida da ya faru a cikin watan da ya wuce ai an rufe makarantar amma kuma rufewar da aka yi na wani dan lokaci ne kadan ba wai rufewa ne na dindindin ba
dama
saboda jama'a wato ayi kikkiawan bincike a ga me ya faru a ga kuma me za a yi akai to a wannan lokacin da aka yi a cikin yan satuka uku ne zuwa hudu in ka duba yaran nan da nake magana yan bana bakwai da suka dauki dokar ko kuma suka dauki nauyin wato gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo ko wato wa kwariya ai kaga wato gaba daya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da kasa kai hadda shugaban kasa da makarabansa kowa ya zamana ya shigo cikin wannan al'amari to wannan abu ne wanda ya kamata nake ganin cewa a kasashen mu na Afirka misali a kasa kamar irin Najeriya ya kamata ba wai arewa maso gabas kadai ba duk inda irin wannan wato rashin tsaro ya samu ya kamata a ce ba wai kawai dalibai ba a iyayen yara ya kamata su yi kyakkyawar fito na fito su ga cewa
me kake nufi kamar kyakkyawar fito na fito
wato kyakkyawar fito na fito shine cewa su marawa ayyansu baya su ga cewa wato wannan rashin tsaro da yake ciwo mutane towa kwariya ya zama na an tsaye da shi kuma ba wai kawai gwamnati ba a'a su iyayen yara ya zama na ce wato sun taimaka dattijan gari jama'ar gari ko da sannan kuma a yanzan wato shugabanni kamar irin na councilori na local government da chairmomi na local government da jiha da kuma ƙasa kanta gaba daya to kaga idan waɗannan suka haɗu iyaye suka haɗu dattijan unguwanni da gari suka haɗu sannan mutanen gari gaba daya suka haɗu sannan aizancin shugabanni wanda suke da hannu a shuni kamar nace no waɗannan shugabanni na ƙananan hukumomi daga kan councilori na ilimi zuwa kansa chairman zuwa kansa chairmomi na jihohi da kuma ita kanta jiha a ce commissioner ilimi da gwamna ko gwamnoni da kuma kasa da shugaban kasa gaba daya to wannan abu ne da nake gani zai tasiri amma idan abin ya zama karazibe a ce kawai gwamnati aka tsara wa ido ita ce wuka ita ce nama ya iyaye ba su damu ba kawai za su zo su jefa da yayan su tafi ko kuma ma yaro ya fito da gida ko yarinya ta fito da gida a je a kai su tafi makaranta ba san a ina suka je suka zauna ba sun samu malami yaya makarantar nan take
wani zai ga dan kankanin yaro digui shi dai zai je makaranta maimakon kamar yanzu nan ko mota ce ta zo za ta dauki yaran in ba kai iyayen ko wani babba zo ya danka wa sai a ce ba ka isa ma ka turo shi waje ba yazo
to ai baka sani ba in ka tana anan ai akwai wato kamar guri da motoci suke zuwa su ai ba za a iyayen yara ai ba za su tura shi ba su kansu ai sun jawo kansu in suka yi haka ai dan sanda zai zo ya kama su ya kai su kota a tuhume su za su ga cewa akwai inda basa sai waɗannan basa suke tsayawa inda ku yara za su je a ɗauko su haka kuma iyayen su suna kallo za su shiga motar haka
lokacin
za su fito you know that
ba kowa bai zo ba a maida yaran makaranta
to
ba za a ba kowa
abu ne gaba ɗaya da ake zance gaba ɗaya da gari ngoyi da gari da ƙasa gaba ɗaya kowa ya san ka'ida
ai akwai wani abu ma ɗaya farfisa za ka ga idan motar ta tsaya bus din kafin yaran su sauka akwai wasu ƴan kunnuwa da motar za ta buɗe ta rubuta dan stop din nan da aka sa a jiki to kai mai mota da kake zuwa da wanda yake biyo su kowa sai ya tsaya ba a yadda ka ratsa ta ka wuce ba ma sai ta gama ajiye yara ta wuce
sosai kuwa in ko mutum yayi
ka san sauran
da ku dasa
ai tun a karban nasu ma za a gaya maka baka isa ba
kwarai da to kaga wannan yana nuna cewa akwai ka'ida kuma har ila yau jama'a kowa yana ɗaya daga cikin wanda yake wato kyautatawa wato harkar tsaro da kuma harkar ilimi yadda ake kallanta a ƙasar nan to idan gaba ɗaya mu zame irin wannan iyayen yara da jama'ar gari da sauransu to ina tabbatar maka za a samu canji fiye da wanda ake da shi irin na halin yanzu
wanda yanzu kan sai a hankali ka to yanzu misali waɗannan yara na maganar cewa misali an so rufe makarantu wanda har gwamnatin jihar ita Borno ta fito tace a ba fa rufewa tace za ta yi ba za ta yi musu ne na wucin gadi kana ga in suka rufe ta na wucin gadi din hakan yayi in yayin yayi kamata ya zama in an rufe din
eh to wucewa na wucin gadi yana da kyau amma in bai wuce ka'ida ba me nake nufi anan duk lokacin da dama aka sani wato wani gibi na rashin tsaro har aka ce an je an shiga wani matsayi cewa an sace yara ko kuma an yi wani abu mara kyau wanda yake dalibai ya zama na sun gudu ko kuma an jawo wata masifa ko tashin hankali a wannan makaranta ko wannan local government to yana da kyau a ce a dan rufe na wucin gadi wanda yake saboda lokacin da za a yi bincike a yi hango ko a kalli al'amarin yaya yake saboda a san yadda za a yi wa tafkar hanci ka gane tunda harkar tsaro ce
haka
to idan aka ce amma an rufe na dindindin to a gaskiya wannan zai jawo wasu abubuwa misali kamar ita jihar Borno da kai magana daga wato dan bincike da nayi daga 2017 a cikin jihohin gabas maso arewa ita ta fi kowa wato rashin ɗalibai wato kashi 57 na makarantunsu a rufe suke
ba ɗalibai
ka gani ba babu ɗalibai to wannan ya nuna cewa a gaskiya wannan jiha ba ƙaramin koma baya da ci baya za ta samu ba kan harkar ilimi to wannan wani abu ne wanda ya kamata shugabannin su gaskiya su farga wannan abin da suka yi wanda zan ci a gani na ya wuce gona da iri canje al'amarin su su daidaita a dawo in ma wasu wani bangare za a bude wanda za a sa yaran nan a wannan guri na wucin gadi kafin a gama bincike a gyara wannan makarantu da aka rirfe dan su dawo ya kamata a yi wannan amma a ce an rufe har na wani tsawon lokaci da ya zama na kuma abin ya shafi ilimin yara da kuma to wannan ne suna shiryawa wato jihar wato wani mummunan makoma nan gaba a gaskiya
eh musamman tunda kaga tunanin da ni nake yi ne shine a makarantun nan zaka ga cewa kamar yadda a wancan makon na fara fada jama'a akwai kamar misali kauye na 1 kauye na 2 kauye na 3 kauye na 4 misali a ce an sa su a ma'aunin gabas da yamma kudu da arewa sai ya zama cewa kila tsakiya tsakanin wayannan kauyakun guda hudu wannan makarantar ta kwana ce wannan ya kawo daga wannan kauyen wannan ya kawo daga wannan kauyen wannan ya kawo daga wannan to duk da haka zaka ga akwai rauni wajen makarantar yaran ko kuma kawo yaran da za su yi karatu to kuma sai aka ce to nan a rufe ta to yaya kenan kaga makon wayannan kauyukan kowace za a kai mata makarantar ta ne ko yaya kaga shi ma abin tambaya ne
to idan to hakan ma ba zai yiwu ba saboda me gwamnati ba ta da wannan dukiyar da za ta yi irin waɗannan a kowane makarantu a halin yanzu ban san nan gaba ba don gwamnatocinmu za su iya irin wannan dama ai amfanin makarantu irin wannan ai dama akan sa ne a wani gari wanda ke kamar shi ne zai zama santa na wannan garuruwa wanda kowa kamar yadda kake zai karo wancan daga wannan ƙauye su kawo daga wannan ƙauye su kawo daga wancan ƙauye su kawo kowa a zo a haɗu a yi karatu a nan to idan ba irin wannan aka ci gaba da yi ba to gaskiya kamar yadda nace ilimin wannan gari da jiha zai raunana kuma gaskiya wato an cuci jama'ar guraren da yaran da za su taso nan gaba gaskiya za su zama abin tausayi kuma su ake su ne zan ce rayuwarsu aka jefa ta a wani matsayi za su zama wato wanda suke abin tausayi kuma da jihar da kuma kasar gaba daya
to Allah ya sabu dace bari mu tsallaka mu shiga wani bangaren akwai magana da muka fara da kai ta maganar cunkoso wanda dama mun tabbata ta kaɗan a cikin wannan shirin yawa to professor yawanci mun fara maganar nan yaya maganar cunkoson nan zaka ga nan dai zan ga yara nan aji mutum 25 sun yi yawa kenan a ce mutum 25 ne a aji na yara to kasashen mu kuma zaka ga mutum 100 da kaza 200 an tushe aji to kaji fa to a baro wanda ne mata ko shekara uku da ta wuce zaka ga mutum sama da 100 a aji yara
na'am
to yaya akwai abin da zaka ce mana akan wannan a matsayinka na professor kuma malamin ilimi a nan
wato gaskiya wato zan ce wato wannan wani mummunan foundation ne zan ce wato zanci shugabannin ilimi na waɗannan ƙananan hukumomi da kuma jihohinmu na arewa gaskiya suke shimfiɗawa jihohinsu da arewa gaba ɗaya me nake nufi a nan misali akwai wani rahoto da ya fito kwanaki a jihar Kano a Ungwagwa local government inda akwai wani aji na elementary wato akwai yara 449
ai cunkoso daya kan daya
kenan Haji Usman ni tun da ta rayuwa bayan na karanta wannan sai da ne tabbatar cewa wannan wato bayani gaskiya ne
eh kai kama binciko kai ma kenan
eh sai da ne sake bincike aka tabbatar min cewa gaskiya ne in ka tuna aji ne wanda yake yara 449 malami kwaya daya
subhanallah
kuma ka dai kan shi shugabannin ko local government din ne wani wasu ka kai ziyara har ake musu muna da godiya sun zo shi malamin makaranta yana tambayar yaran huku nawa ne suna 449 ban ji ba suna sake nanatawa har sau uku
wato kamar wani abun burgewa
eh kamar wani abun burgewa to abun bakin ciki Haji Usman ina tabbatar maka ni a yadda nake ganin abun wato ko kaji guda 449 aka zuba a wannan gurin ina tabbatar maka akwai wadda ba za ta iya cin abinci ba akwai wadda za a yan uwanta za su take ta
sosai
kaji nake magana fa babu wanda ba mutum ba halatta mana za mu
yanka mu ma
amma kafin ka yanka za ka tsau nauyin su na ciyar da su da shayar da su
sosai
ka tabbatar kuma cewa suna wani cikin matsayi mai kyau saboda naman su da sauransu to kuma kai tunanin ka je ka saka dan adam
gaskiya
sannan kuma wannan dan adam ne wanda kana tunanin cewa nan gaba su ne za su zama shugabannin jihohi da kasa gaba daya
kuma kana tunanin shi abin da ya kamata
to to kaga wannan wato ni a yadda nake hango wannan abu wato wannan ta wato mummunan wato foundation ne wato gaskiya shugabannin na yanzu wanda suke kula da ilimi
rashin sanin darajar ilimin ne yake jawo haka koko a'a kawai dai san zuciya ne ya kuke kallon abu
ina ganin duka gaba daya kuma ina tabbatar maka cewa su lokacin da suke karatu da mu lokacin da muke karatu ba ai mana haka
ba akai ba
to dan ne za a yi musu haka kaga wannan ya nuna cewa akwai rashin su damu da ilimin yaran nan ba kuma har ila yau ba na jin su kansu waɗanda ke wata kila shugabannin ne na ilimin gaskiya sun fahimci menene ilimin da har suke masa haka kuma suke wa yaran ma kuma suke wa jama'ar mu gaba daya haka kuma suke wa arewacin kasan nan haka in ka duba wannan wato ka duba shugabancin kasan nan yadda yake za ka cewa ɗan arewa wato sun fi mulkar Najeriya fiye da
kowa
to kaga wannan foundation da suke sakawa wanda yanzu shugaban Najeriya ɗan arewa ne to wannan fa wato suna gurbata ko kuma suna lalata wannan matsayi da nan gaba irin waɗannan ɗaliban da sun fito sun zo sun zama manya wato wannan matsayi zai gagare
su to karshe kaga
wannan wani mummunan alƙawari kuma suke ba wai yaran kaɗai suke cuta ba a'a ai suna cutar wato garin da jihar da arewa da kuma kasar gaba daya
kwarai
saboda yayin da ni da kai da su muka yarda ya waɗannan su ne za su
koma su su mai gurba
to wanda bai karatun ya riga ya fance shi ba to ina kanta wai ma ku ci ya fada rijiya
babu
to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kamata gaskiya a zan ci ni
ina kira da kamar ya yi
ina roƙon shugabannin mu na kananan hukumomi da na jiha da kuma shugabannin mu na arewa gaba daya gaskiya suke kalli Allah su kalli ma'aiki su sake kallon ilimin wato kananan guraren su da jihohin mu da sauran su
gaskiya
su yi kyakkyawan wato agazawa da taimakawa kuma wannan zan kira har ila yau wato jama'ar masu arziki wanda suke da hali ya kamata a ce su taimaka ba wai gwamnati kadai za ta iya taimakawa irin wannan ba jama'ar gari za su iya taimakawa misali zan iya baka wato wani kyakkyawan bayani akwai wani abokina da na sani a nan Kano wanda ko satin da ya wuce ya kira ni mun tattauna akan ilimi wato a cikin shekara ta 2009 a nan tsohuwar makarantarmu ta Rumfa College a lokacin wato littafai babu su wanda ake da su sun yi yage an yi yage wasu shafukan kuma sun daddage wato abin ya zamana yana ciwo kowa tuwo a kwariya saboda rashin ci gaban irin wannan da kuma wasu ma rigunan sun kaddan su abin to sannan dama ba a zancin iya biyan kuɗin makaranta
To mun gode sosai a kin ji tattaunawar da nayi da shi Professor Yusuf Al-Hassan wanda saboda gudun layi yayi mana tsutsuwan can lokacin da kace to bari mu danko shi a hannu sannan kuma maganar da yake shine in kika kula ya tsaya inda yana maganar yanda wani abokin sa ya nemi shawara akan harkar ilimi sannan yace masa to ga yanda za a yi ma'ana abin da yake son ya fito mana da shi shine irin yanda kai da ni da ke zamu iya taruwa mu inganta abu mu rage wa gwamnati misali nauyi muna kukan cewa ayyanmu ba sa samun ilimi ba sa wayi to me mu kuma muke yi a matsayin mu a ƙasa
haka
to kamar yanzu a mako mai zuwa ina son akwai wa'anda zan shigo da su irin wa'anda suke irin wannan ayyukan ɗaya bayan ɗaya irin yanda zaki ga cewa wannan ta ina suke taimakawa wannan ta ina suke taimakawa kamar wani aikin gayya ne a takaice kamar misali yanzu ke can da kika yi makaranta ko yau ne a jinku
gaskiya yawanci in dai a lokacin ga aji ba ushe 20 da kaza haka mutane
ba da kun yi wuta a ce kila ko 30 yawa ko kila
ko kuma sai ga sha wani amma wani sa'in fa amma yanzu kamar da su da kake wata magana kace akwai wani aji da aka ce mutane
400
to mutane 400 ya za a yi malamin ma ya san guwa yake ji saurara shi waye baya saurara shi
kaga shine ai bakin professor yana cewa ai ko da misali a ce mutane kaji ne ka tattara su kace ga sunan su 400 wata ba za ta ci abinci ba a wannan ɗakin wata ba za ta iya shan ruwa ba saboda me sun cushe wayanda ma ke ne yace aka halatta mana ka ce ka sha amma aka ce ka kyautata musu to bari kuma misali dan adam sannan kamar misali in kika kula a hirar da muke da shi nayi magana akan yanda ake bada gudunmawa a nan misali zaki ga cewa kamar asibitoci makarantu sai kike ga misali an ce a website din ku sai kaga an ce gashi inda zaka iya zuwa ka danyi donation dan bada wani abu kin taba mika
eh to wannan kuma ai kaga tsakaina da inda na mika ne ko kuma da inda ban mika
ai sai wuce koya saboda me abin da ya kamata shine ba a rena
ka san abin da ke faruwa ka san abin da ke faruwa ba wai mika wani mutane ba sa sanye ba wa'in su rashin tabbas din inda in sun mika yake
tafiya abin da nake so ki kawo
bane inda abin da yake faruwa
shi to duka muna son kamar misali kamar inda nace a mako mai zuwa zamu magana akan su waye suke irin wannan ayyukan na tallafawa makarantu ko tallafawa wani abu da ya shafi taimakon al'umma da irin wannan abu wanda kuma ilimi in ka taimake shi to akwai tabbacin cewa za a girba abin a gaba sannan ina kudin za su je shi ma wata magana ce da dole masana sai sun zo sun yi mana magana akai mu ji ya za a ka gasgata inda zaka bada gudunmawa ko ku kai ne zaka yi da kanka kin ga abin da yawa wai mutuwa ta je kasuwa to bari mu je ga sakonni da muka dan saka kila mu dan sake karanto wasu daga ciki akwai Sani Ahmed Muhammad yace a gaskiya maganar ilimi a Najeriya abu ne da yake kan hanya ta tabarbarewa wanda yake buƙatar cikin gaggawa gwamnati ta san abin da za ta yi akai domin inganta shi da kuma samar da matakan tsaro da kariya ga dalibai sannan sai kuma Aminu Dafi yace abin da ya kamata shine gwamnatin Najeriya ba rufe makarantu ya kamata ta yi ba ya kamata ne ta nemi ƙarin jami'an tsaro koda ko za ta sarka da ƴan banga ne wajen tabbatar da cewa ta ba wa'annan makarantu tsaro
to haka kowa dai maganar tsaro tsaron nan dai ita dai ake ta yi
to duka dole mu tattara ina mu ina mu naga lokaci yana daga mana hannu yanzu kan sai mu ce sai gobe in Allah ya kai mu zamu sake dawowa gobe Laraba da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa inda zamu dawo da maganar siyasa da shugaban banci na gari yanzu kan amada din
Hafsat Bello dan mai soro
sai kuma wanda ya yi bada umarnin shirin wato Daniel Brown da kuma engineer mu ne Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kana ni duniyar ka tantar za ka dawo ma cikin ta sannan kai aiki da lafiyar ka tantar gobe za ka ishe ta soyayye zuciyarka amma laifi kada ka dauka kada ka dauki hukuncin kanka